daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum daga jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA a Freeze gona 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin kuma sai a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashin Gumayel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji irin asarar da aka tafka bana a jamhuriyar Niger sakamakon ambaliyar ruwa da kuma tsatsauran matakin da gwamnatin jihar Niger ta dauka na rage cinkoso a gefen hanya a cikin garin Mina wanda zai shafi sifirin manyan motoci. Baba Yakub Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar yawan hadura kan hanyoyi sai kuma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Niger wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarin.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya bude wuta a wani wajen ibada a birnin. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi kafafen labarai da yaɗa ƙiyayya wadda ta yi sanadiyar kai harin tare da aika bambaman fashewa, ababen fashewa ga manyan 'yan siyasa masu sukan lamirin shugaban ƙasan. Abokan hamayyar Trump na siyasa sun zarge shi da raba kawunan Amurkawa saboda irin kalaman da yake yawan yi kan 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat da ma duk waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da yadda yake gudanar da mulkinsa. Trump ya bayyana mummunan harin da aka kai ranar Asabar a birnin Pittsburgh da ya kashe masu bauta mutum 11 ya kuma raunata wasu 6. Ya ce wannan mummunan harin ƙiyayya hari ne akan duk bil'adama. Dole sai an yi aiki tare domin fitar da irin wannan ƙiyayya daga duniyan nan. Cesar Sayoc mutumin da ake zargi da aika sakonni 13 masu dauke da bambamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump yana da jerin sunayen mutane sama da 100 da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka. Kafafen labaran Amurka na cewa jami'ai sun yi imanin cewa Sayoc yana aika sakonnin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa. Wanda kafar labarai ta NBC ta ce cike har da 'yan jarida da 'yan wasan nishadantarwa lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata. Ana zarginsa da aika sakonnin bambamai ga mutanen da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden wanda ake kira tsammanin zai yi takara a zaben shekara ta 2020 da kuma tsohuwar abokiyar hamayyar Trump a zaben shekara ta 2016 Hillary Clinton da tsaffin manyan jami'an tsaro guda biyu. Sayoc mai shekaru 56 a duniya jiya Litinin a karan farko ya bayyana gaban kotu a Miami ta jihar Florida. Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani dare daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku dauke da mutum 189 cikin sa mintoci 13 bayan tasowarsa daga babban birnin Jakarta. Mai magana da yawun kamfanin jiragen Lion Stufo Furu Nugroho ya kafe hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na Twitter wanda ya hada da fasassun wayoyin hannu da littattafai da jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda masu aikin kai ceto suka kwaso daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin jirgin akwai yaro daya da kuma jarirai guda biyu. Hukumar kai agajin gaggawa ta aika da kwararrun masu ninkaya domin su nemi gangar jirgin da ya fada arewa da tsibirin Java. Jirgin da ya nutse cikin teku kusan mita 30 zuwa 35 a ƙarƙashin ruwa. Jami'an aikin ceto sun ce sun samu wasu sassan jikin mutane a 10 kilomita 15 daga inda jirgin ya fadi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru na kai wa masu fita tituna suna zanga-zanga nuna rashin amincewa da zaben 7 ga watan Oktoba hari. Domin kare kansu daga duka ko kamun masu zanga-zangar sun ɗauki saƙonsu zuwa makarantu da wuraren ibada. Abinda masu zanga-zangar na da waƙar da ke cewa shugaban ƴan adawa Morris Kamto shine ya lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 7 ga watan Oktoba kuma kamata yi da dan shugaban ƙasa Fulbe ya mika masa mulki. Yawan jami'an ƴan sandan da aka aika shine yasa masu zanga-zangar suka dakatar da yin wakar su cikin jami'ar. Jama'ai dai sun ce biya ya lashe zaben da kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Mai biye masa shine Kamto wanda ya samu kashi 14 na ƙuri'un. Jami'in adawa dai sun zargi jami'iya mai mulki da tabka magudi a zaben. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya gana da manyan ƴan kasuwa jiya Litinin a wani yunkuri nuna al'umma ƙasar sa cewa gwamnati za ta iya shawo kan matsalar tattalin arzikin ƙasar da ke tangal-tangal. Amma ɗaya daga cikin shugabannin ƴan kasuwar ya bayyana rashin tabbas akan kuɗaɗen da aka samar da kuma kuɗaɗen da ake amfani da su wanda ba zai iya sa tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo ba. Da yake ganawa da manyan ƴan kasuwa a fadarsa, shugaban Mnangagwa ya ce gwamnatin suna aiki ba tare ba dare ba rana don farfaɗo da tattalin arzikin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude takkar rahotannin mu a jamhuriyar Niger inda aka fitar da rahoton irin asarar da aka tafka bana sakamakon ambaliyar ruwa da ya shafi sama da mutane 200,000 kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Mamman Bako ya aika mana.
Daidai raskona ta fito a jamhuriyar Niger na kididdigar waɗanda itila'in ruwan sama da aka makaka kamar da bakin ƙwarya a ƙasar a wannan shekarar ta bana suka rutsa da su inda mutane 208,416 bannan ruwan ta shafa yayin da mutane 45 suka rasu kuma yankunan yamma da kudu maso gabascin jamhuriyar Niger ne ambaliyar ruwa ta wannan shekara ta fi shafuwa gidaje sama da 17,389 sun fadi yayin da dabbobi 34,429 suka mutu abinda ya sa kungiyoyin farar kula da na kare haƙƙin dan adam daban-daban na ƙasar ke ci gaba ga kira ga gwamnatin ƙasar da abokan hulɗarta da su agazawa waɗanda ambaliyar ruwan bana ta rutsa da su kamar yadda Suleiman Sa'ado ɗaya daga cikin membobin kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na birnin Gwani yake ce
saboda lalle bana kowa ya san an samu matsaloli bisa ga ruwan sama wasu sun yi hasarar gidaje wasu sun yi hasarar hamma mutane Allah ya mutuka cikin wannan tahiya gwamnati ta yi iyakar nata kokarin ta sa an yi kididdiga an yi komai an yi raskona an yi tutalkin mutane da suka samu ta matsala tsakanin faduwar gidaje da hasarar rayuka da hasarar dukiya ta bisa shi da sauransu duka an yi kididdiga yanzu gwamnati ita ana nan ana tunkarata akan abun zai shigo insha Allah rabbuna abun da muke so mutane dai su yi hakuri Allah ya so za a cimma ƙarshen wannan labari za a biya mutane bukatocin su daga gaba dan mun za a yi gurgudu insha Allah rabbuna muna bi abun saurin kwadin ran Allah za a ci nasara
a yankin Agadez dake arewacin kasar hukumomin jamhuriyar Niger sun tallafa ma jama'a da dama waɗanda matsalar ambaliyar ruwa ta shafa a wannan shekara inda aka ba su kayayyaki da dama da suka hada da kayayyakin abinci da magunguna da ababen rufa da tantuna na shiga da sauran abubuwa yankin Dabaga na jara Agadez bai tsira ba daga wannan matsalar ta ambaliyar ruwa kasancewar abinci da filayen noma da dabbobi da gidaje dukkansu sun salwanta abinda yasa magabatan al'umma ke ci gaba da kira ga hukumomi da suwa jama'ar da ke cikin wannan matsalar kallo da idanun basira kamar yadda Malam Ahmed Agali magajin garin Dabaga a jihar Agadez ke cewa
akwai rijiyoyin da yake sun lalace sun kai 47,000 akwai garaken da yake ba a yi aiki cikin su dan kasar su ta tahi abinda ya tahi ya kai hektar 456 akwai kananan busashe wanda ya kai 322 wanda suka tahi kasuwan nan da gare mu ta Dabaga guda ce ita ma ruwa sun shige ta sun mata banna tun da shago 35 sun fadi abincin da yake cikin su ya kai wajen ton kusan 40 wannan duka abinci ya lalace wanda mutanen nan suke saidawa shi ma ya lalace dan ci haka nan akwai mutum 170 da dai wannan ba su da wurin shiga dan haka nan muna kira da hukumar mu kawo taimako da gaugawa ga mutanen nan sirtu mutanen da yake yau ba su da wurin shiga
hukumomin jamhuriyar Niger da kungiyoyi daban-daban na cikin gida da na kasashen waje dake kasar ko dake hulɗa da ita sun sha alwashin ci gaba da taimakawa waɗanda wannan matsalar ta ambaliyar bana ta shafa Haruna Mamman Bako. Agwan birnin Gwanin sashen sassan murya Amurka daga birnin Gwanin jamhuriyar Niger.
Madalla a jihar Niger Nigeria kuma gwamnati sai jihar Niger inda gwamnati ta sanar da cewa daga yau Talata ta hana manyan motoci da kon kaya da na daukar man fetur ratsa mina babban birnin jihar daga karfe 6 na safe har zuwa 10 na dare. Wakilin Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen cinkoson ababen hawa a cikin garin na Mina, kasancewar a yanzu mafi yawan manyan motocin dakon kaya da ke fitowa daga kudu maso yammacin Najeriya zuwa arewacin Najeriya sai sun ratsa birnin na Mina a sakamakon lalacewar sauran hanyoyin da ake amfani da su. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda ya nuna bacin rai matuka a sakamakon lalacewar hanyoyin motar, ya ci daukar kaya fiye da kima daga manyan motocin dakon kayan ya haddasa hakan.
Muna kashe kudi muna gyara yana lalacewa. Fela da muka sani a tari a Najeriya tun baya ba suna daukan mai lita 233 ko motar 30 ko ina a duniya ko ina a kowane doka kuma a kowane doka. Amma saboda Allah ya yi mu'yan Najeriya muna ganin mafi karfin bai doka a hankali suka rika kara suka fara dokan 235 suka zo 70. Babu titi a Najeriya zai dauke nauyin lita 70 babu da zai tashi ba.
To amma shugaban kungiyar direbobin motocin sufuri na jihar Niger Alhaji Garba Musa Bala ya ce ba su da ja da gwamnati akan wannan doka. To amma ya kamata a ba su wa'adin akalla kwanaki 3 kafin a fara zartar da dokar, kamar yadda ya ce damun ta wayar salula.
Doka na gwamnati idan gwamnati ta ga dama ko wani lokaci tana iya sa doka, amma yana da kyau a matsayin gwamnati na jama'a a least ta bada 3 days saboda masu mutunci manya-manya ba mutanen ne na ba ne kawai mutane kasa-kasa su kan fito su wuce. Kuma mu muna hulɗa da jama'a kuma heavy truck suna ƙarƙashin mu ne duka. Da sai mu sanar da su mu sanar da jihohin da ke kusa da nisa saboda in za su biyo kada su biyo da rana ko kuma su biyo hanyar da ke shafi cikin garin nan cikin Minira. Kaga an yi ta musu da haƙƙinsu ba sai mutum ya zo nan kamar gobe yanzu doka zai fara. Ba mu samu wannan mu bar labarin ba sai yanzu.
A yanzu dai kusan dukkanin hanyoyin mota da suka ratsa jihar Niger sun fita hayyacinsu, al'amarin da ke haddasa asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a a sakamakon haɗurran da ake samu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Ma kawo, ma dan zamani na
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na wuri Amurka Bino Washington DC inda goma a nan Washington ke cewa karfe 3 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba.
Dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na Dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka ji a rahotannin mu, hukumomi a jihar Niger sun fara daukar matakan hana manyan motoci daukar kaya fiye da kima, lamarin da ke haddasa lalacewar hanyoyin jihar cikin sauri. Sai dai masana na ganin akwai dalilai da dama da suke sa ba a kula da manyan motoci masu daukar kaya fiye da kimar, ciki har da rashin jami'ai da za su kula da hakan da kuma rashin bambance ayyukan hukumomi masu kula da motoci da hanya. Irin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da bakonmu Alhaji Bello Muhammadu Bakuda, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO, ta mai da hankali ne akan wannan batun, inda Mahmud Kwari ya fara masa tambaya kamar haka.
Kenan kamar gwamnatoci ba su yi nazarin dokokin da suka kafa waɗannan hukumomi ba kafin su haifar da su?
Wallahi ni a fahimta ta haka ne magana. Domin da an tsaya an dubi cewa to rosabti an kafa ta domin taime domin ta tabbatar da haurimin ta tsayani akan hanyoyi na gwamnatin tarayya ko kuma hada haka wato hanyoyin gwamnatin jihohi, to kaga wannan an samu matsaya tun daga farko biya o ya san inda zai tsaya, ba zai shiga hanyar gwamnatin tarayya ba, zai tsaya akan hanyar jihohin ta. Haka kuma shi fidar rosabti da tsaka hanyar jihohi su kuma kullun a cikin shikenan ko ya hawo ko ina da jiha da fidar in kun ga wani abu da ku iya rufotin
ko da ku ku baiwa VIO ko kuma ya danganta ga waye kuke kusa da
kwaye da gaske, to a ce akwai wannan tsarin da abubuwan da suka gudana yanda ya kamata. Yanzu kaga kamar rosafti da misali su ce za su tabbatar da shaidun mota ta dauko kaya ta dauko kayan da bai wuce mizani ba, to a ce tana da ta kafa gurare daban-daban na auna kaya bai bridges, a ce tana da toll gate ta ware saboda tabbatar da cewa idan wani abu ya faru daga wannan gate zuwa gate za a sani, da kuma a tabbatar da cewa ana samun kuɗin shiga anan wanda ya ishe su zuwa isa su zauna su yi amfani da shi in duk shekara maimakon su tsaya ana suna fama akan abin da gwamnati za ta bazo. Haka kuma kamar irin masu sa wayoyi na communication din nan fiber optic din nan, in za su yi a ce su ya kamata su sani da su a ciki, kuma a ce suna da wani tsari da suke haɗuwa tsakanin su da kamar ma'aikatar ayyuka da ita take yin hanya, su ma a ce a cikin su akwai ƙwararru wanda suka san wace hanya mai kamata, a ce suna da updated sensors ko da yaushe traffic sensors
akwai alƙalima na
akwai alƙalima na
yawan ababen hawa da suke kai ko
hanya, a ce suna da wannan suro safti ko da yaushe kamata, a ce suna da wannan ko da yaushe, so a ce sun haɗu da ma'aikatar ayyuka in za a yi hanya. Yanzu ga misali a ce hanyar nan take tahowa daga Lagos zuwa nan a shekara tana ɗaukar motoci miliyan 5, kuna suna ɗana ce da kaya ta miliyan 700 ko 1000 ko biliyan ɗaya samsin wannan kamar wannan, kaga an san wacce hanya ya kamata a yi mai ƙarfin me wacce za ta shekara nawa, to a ce su suna da alaƙa da Ministry of Works and Road Safety, a ce su in an taya sai a shigo. Haka kuma Central Organization of Nigeria da suke shigo da scrappers na motoci da abubuwa daban-daban, a ce suna da wata alaƙa tsakanin su ma su tabbatar da cewa abubuwan da ake gwada su masu kwaliti ne, amma
ta tayoyi da
makamantan su ga ka dai san ake san wani abu da ake maka a baka belgium ko ka a baka sabo sai gari kudin belgium ya ga kudin sabo yawa, to wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati da wani tsari wanda wannan abubuwan za a kula da su sosai kuma a tabbatar cewa abubuwan da ake so su yake faruwa.
Amma Alhaji Bello, wai waɗannan abubuwan da kake faɗa wala lokacin da VIO ne kawai suke aikace-aikacen kula da hanyoyin nan da ababen hawa, kuna da waɗannan abubuwan?
Kamar yadda ke gaya maka a wannan lokaci ba iya ba da yawa, yanzu an ce in dambo yawa baya jin mai, amma duk da haka ana ƙoƙari idan ka zo mana da mota da wani abu da ya lalace mata za mu gani, in mun gani kuma akwai gyaran da in ka zo mana da shi ba za ma mu baka tafi ko ina ba anan za ka yi
a wurin ku,
eh a wajen mu, kamar irin gyaran birki da fitila, a ce fitila ka bata shi, to in ka zo muka same ka a wajen mu za ka yi ba za ka shi ko ina ba, ha workshop gare mu anan office mu da nan, workshop gare mu guda da ma'aikata, to wannan gyaran ka yanzu anan zaka yi ba zaka je ko ina
sai kun tabbatar yayi
a sauran gyara da kine wanda ko safarin ya kare ko wani abu za mu dura ka sai ka je kai sannan ka je kai ka zo ka nuna mana mu tabbatar kai sannan ka tafi ta wannan lokaci abubuwa ba su yi yawa ba kayan da ake soyowa daga waje ake shigo da su masu kwaliti ne amma yanzu kaga yadda abu ne ke faruwa kai je za a ce maka original mu fasa yana san original ko ba original ba babu kuma hujja za ta zaga wanta bari a dinga wannan tunda mai standard organization a Nigeria kamata ya ce ba wani magana original ko wace kaya da specification nata na abubuwan da ke bukata duk abu da ka sani muna da specification ne ka abin da kamata yi a samu
abin
suna amma ana samu an samu matsala wani abun ba ya faruwa to kaga wannan abubuwa ne wanda ake federal resource tana ciki da ita ake komai tabbatar da wannan abubuwa ana yanzu
barin jaburki anan sai kuma sabon mako amma jajin wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da bakon namu Bello Muhammad Babura da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama an huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Jamhuriyar Niger a wannan mako.
Don fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa dubban masu fasa kwabren iskar gas daga Niger zuwa Nigeria ta cika sakamakon wani binciken da aka aiwatar daga matatar Soraza zuwa Maradi kamar yadda daraktan matatar ya bada shawara akai a can farko ana ta mamakin yadda bukatun jama'ar Maradi ke ta karuwa a wannan fanni amma kuma daga bisani aka fahimci cewa wasu ne ke shigar da iskar gas din zuwa Nigeria a boye jaridar Independent Plus na cewa Gundumar Tera ta yankin Tilaberi ta fada cikin yanayin tabarbarewar karatun ƴan mata. Kamar yadda wasu rahotanni suka ce ƴan mata akalla 130 ne suka yi watsi da harkar karatu a cikin dan kankanin lokaci. Matsalar da ake dangantawa da rashin masauki yayin da a wasu ƙauyukan uwaye kan hana ƴaƴansu zuwa neman ilimi don gudun kada su dauki cikin shege. Jaridar Le Croisien na cewa a gundumar Ayoruma an shiga cikin wani hali makamancin wannan. Inda matsalar tsaron da ake huskanta ta tilastawa ƴan mata yin hijira don gudun fadawa hannun ƴan bindigar da ke cin kalansu ba babbaka akan iyakar Nijar da Mali kamar yadda wata ɗaliba Salamatu ta bayyana wa jaridar cewa akan idanta ƴan bindiga suka bindige danginta kimanin mutum 17 a harin da suka kai a watan Mayu da ya gabata Jaridar Lebanon ta tabo batun kudaden diyar da gwamnatin Niger ta yi alkawalin baiwa daruruwan yaran da gurbataccen ruwan kamfanin SNA ya na kasa a tsakanin 1985 zuwa shekarar 2000 a tsibirin Maradi bayan da wani dan majalisar yankin Sani Atiya ya so jin inda aka kwana akan wannan batu Jaridar ta ce gwamnatin PNDS ke son amfani da wannan hanya da nufin samarwa dan majalisar farin jini a wurin talakawan da abin ya shafa domin wasu bayanai na cewa nan ba da jimawa ba wannan dan siyasa zai canza sheka zuwa jam'iyyar mai mulki mu cike sharhin da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa ana ci gaba da samun yawaitar kamfanonin inshora a nan Niger musamman a Yamai inda duk kwanar da ka shiga za ga ofishin kamfanin inshora sai dai abin damuwar jama'a shine har yanzu an kasa kawo karshen jan kafar da ake fuskanta wajen biyan diyar mutanen da suka yi hatsarin mota Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
kuma da lasai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Hamisu Makawo na garin Maiya jihar Dakoro jamhuriyar Niger
ra'ayina shine da Allah dan annabi jama'ar Najeriya musamman tsoron Najeriya wadanda aka yi da yan shi'a bai dace ba tunda aqida kowane ya kamata a bar shi da mafaradiyar ce da ya aqida shi ba tare da an takura mai ba
mai magana hannun ka dan labuwa daga nan ka dan labuwa sai da fa jamhuriyar Niger gaskiya gwamnati Niger yanzun guduma ya da yanzun ka dan labuwa a rana duda ya ba ta musu amfani su na gona ko gani haka Aliyu a gani tun yanzu a kawo musu tallafi kuma a kawo musu taimako Allah ya sa mun san gona yana zuwa
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura ina so da Allah ku ba ni dama in kira ga shugaban LOC na kungiyar da ta sa gasar kwallon kafa na cin kofin ma shugaban kasa Muhammadu Buhari na Daura Emirates akan koken da kungiyar kwallon kafa ta FC a shafa zango ta kai aka ki amsa akan kurakuran da aka tafka mata to dan haka nake kira ga shugaban wannan kungiya LOC Sani Abu Dauda Daura wanda aka fi sani da Sani Mai cewar kofin Buhari an ce kofi ne na adalci saboda haka duk wanda yayi koke za a saurari kokensa kuma wannan kungiya ta FC a shafa an mata ba daidai ba ta fannoni daban-daban a cikin wannan wasa kuma ta rubuto koke an ki karbar wannan koke dan haka shi wannan magatakarda da muka kaiwa yake karba tsakani da Allah ya mana kuskure ya mana ba daidai ba dan haka muke kira ga shugaban kungiyar Alhaji Sani Abu Dauda Daura da ya kamata ku dubi wannan al'amarin da idan basira ku yi adalci rishin amsar wannan koke to ya nuna cewar babu adalci a cikin wannan gasa ta shugaban kasa ta wasan kwallon kafa ta Daura Emirates da ake bugawa
dayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai
to a takaice yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya bude wuta a wajen wani ibada a birnin Trump da jami'an gwamnatin sa sun zargi kafafen labarai da yaɗa kiyayya wanda ta yi sanadiyar kai harin tare da aika ababen fashewa ga manyan yan siyasa masu sukan lamirin shugaban kasa abokan hamayyar Trump na siyasa sun zargi shi da raba kawunan Amurkawa saboda irin kalaman da yake wani akan yan jam'iyyar adawa ta Democrat da ma duk waɗanda suka nuna rashin amincewa akan yadda yake gudanar da mulkin sa Cesar Sayoc mutumin da ake zargi da aika sakonni 13 dauke da mabumai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump yana da jerin sunayen mutane sama da 100 da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka kafafen labaran Amurka na cewa jami'ai sun yi imanin cewa Sayoc yana aika sakonnin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa wanda kafar labarai ta NBC ta ce ciki har da yan jarida da yan wasan nishadantarwa lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata hukumomi a kasar Indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani dare cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku dauke da mutum 189 cikin sa mintoci 13 bayan ta huso wasu daga babban birnin Jakarta
to gaske ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirin baki daya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri cike hada noma tushen arziki shirin dake ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsoho sana'a kamar kullun za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da karanto labarai da Salma Abu da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Dara Smith alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri